This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar 11 ga Talata, 11 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Muhammad ba mukanin labarai.
To Sarfil, shugaban Amurka Donald Trump ya ce bisa ra'ayinsa idan ba a sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su ba nan da ranar Asabar, Amurka za ta iya daukan mummunan mataki. Kalaman da Hamas ta ce na barazana ga matsayin tsagaita wuta da aka cimma. Wani mummunan yanayi ne sanyi ya doshi wasu jihohin Amurka da ke yankin Mid-Atlantic, lamarin da ake fargaba zai kai ga zubar dusan kankara mai yawan gaske. Rasha da Ukraine sun kai wa juna hari a tashoshin samar da makamashi a daren Litinin wayewar garin Talata, za ku ji ƙarin bayani.
To kanan labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a yi cewa Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana wasu yankunan ƙasar Sudan biyar da ake samun matsanancin yunwa. Lamarin da ke haifar da asarar rayuka a kulli yaumin. Haka kuma za a yi cewa Najeriya ta samu ɗan ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa a cewar ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta Transparency International.
Ɗaya daga cikin wannan al'amari shine yanda ake amfani da ikon gilaboge damfari jama'a ƙasa a yi ta ba kan yanda take ƙa'ida ba.
Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai halarci wani taron baje kolin kayan abinci a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar wanda Muhammad Hafiz Baballe in shirya kuma zai gabatar mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bada shawarar soke matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas idan ba a sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su ba nan da ranar Asabar, wani jami'in Hamas ya yi gargaɗin cewa hanya ɗaya da za a sako mutanen ita ce mutunta yarjejeniyar da aka ƙulla. Kalaman na Trump na zuwa ne bayan da Hamas ta zargi Isra'ila da keta matsayin da aka cimma, ta kuma yi barazanar jinkirta sake mutanen da take rike da su.
I'm speaking for myself. Israel can override it.
Trump ya ce wannan magana ce nake a matsayin ra'ayina, Isra'ila za ta iya soke ta, amma daga nan zuwa karfe 12 na ranar Asabar idan ba a saki mutanen ba za a ga tashin hankali. A ranar Talata, Sami Abu Zuhuri, wanda babban jami'i ne na Hamas, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters da AFP cewa kalaman na Trump na barazana ga matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta wacce ke tangal-tangal. Wani mummunan yanayi na sanyi ya doshi wasu jihohin Amurka da ke yankin Mid-Atlantic, lamarin da ake fargaba zai kai ga zubar dusan kankara mai yawan gaske da kuma yiwuwar fuskantar katsewar wutar lantarki. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta yi gargaɗin cewa tafiye-tafiye za su yi matuƙar wuya a yau Talata da kuma gobe Laraba a yankunan jihohin Virginia da West Virginia, lamarin da ya sa gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci. Brian Harley babban jami'i ne a hukumar ta kula da yanayi ta Amurka.
We're talking about Kansas, southern Nebraska, into Iowa.
Yace jihohi da yankuna da yanayin zai shafa sun hada da Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri, arewacin Illinois har da Chicago, da Milwaukee da kudancin Michigan. Masu rajin kare mutanen da ba su da muhalli a wasu daga cikin yankunan da za a fuskanci wannan yanayi sun ce sun shirya raba kayayyakin tallafi da suka hada da rigunan sanyi, barguna da kuma safar hannu. Rasha da Ukraine sun kai wa juna hari a tashoshin samar da makamashi a daren Litinin wayewar garin Talata. Harharen na zuwa ne kwanaki gabanin wani zama da jami'an Amurka da Ukraine za su yi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kusan shekaru uku ana yi bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a shekarar 2022. Shugaba Trump kenan a ranar Litinin yake cewa muna kokarin ganin mun kawo ƙarshen wannan yaƙi, da a ce ni ne shugaban ƙasa a lokacin da ba za ma a taɓa fara wannan yaƙi ba. Harin da Rasha ta kai ya lalata kayayyakin samar da gas a yankin Poltava da ke Ukraine, inda ta yi amfani da makamai masu linzami ƙirar ballistic a cewar dakarun Ukraine. Hakan ya sa hukumomin Kyiv suka ayyana dokar ta taƙaita ayyukan samar da makamashi a ranar Litinin, kamar yadda ministan makamashi Jamon Gulashenko ya ce. Dakarun Ukraine sun ce sun kai hari da ya fada kan matatar mara Rasha da ke yankin Saratoga, lamarin da ya tayi da gobara. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba, Muhammadu zai sake damar da karashin labaran duniyar. Amma kafin nan, Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana yunwa a kalla yankuna biyar na kasar Sudan, inda ta ce mutane na mutuwa a kullum saboda yunwa da cututtuka masu alaka da ita. Daya daga cikin yankunan ya hada da sansanin 'yan gudun hijira na Zanzan da ke arewacin Darfur. Dan jarida Henry Wilkins ya banta da 'yan gudun hijirar da suka tsere daga kam. Ga Maryam Dauda da wannan rahoton.
Wani mutum da ya isa wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kan iyakar Chad da Sudan. Ya yi tafiya mai tsawon kilomita 340 da kafa daga sansanin 'yan gudun hijira na Zamzam da ke arewacin Darfur, wato tsawon kwanaki biyu kenan. Ana fuskantar yunwa a sansanin, kuma mayakan rundunar RSF sun kewaye shi. Mutumin dai ya nemi a saka sunansa saboda dalilan tsaro.
I swear, what is happening in Zamzam is devastating. Explosions have killed citizens.
Yace, na rantsai abin da ke faruwa a Zamzam abin tashin hankali ne sosai. Fashe-fashen ba ma ba mai sun mai da 'yan kasar gawarwaki. Babu kuɗi, kuma babu abinci. Wani lokaci ma su ɗaya kacal zaka ci abinci a rana. Wakilin muryar Amurka Henry Wilkins. Mutumin ya bayyana yadda shi da sauran mazauna sansanin Zamzam suka binne jarirai 25 da suka mutu saboda yunwa. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, wasu sassan birnin da Darfur suna cikin yanayin yunwa. Wannan dai shine karan farko a cikin shekaru 7 da wani yanki ke fuskantar yunwa a duniya. Ƙungiyoyin bada agaji da mazauna yankin sun ce sansanin na da mutane 300,000, kuma mayakan rundunar RSF na yawan kai hari a wurin. Daya daga cikin bangarori biyu da ke fafatawa a yakin basasar Sudan, wato rundunar da ta samo asali daga mayakan Janjaweed. Wani mazaunan sansanin Zamzam da ya gudu zuwa Chad shi ma ya nemi a saka sunansa saboda dalilan tsaro.
Da sadan da ya gudu ma wadar mahallal munazaba lakin batru aksin
yace lokacin da muka isa wurin mun yi tunanin wurin zai kasance da zaman lafiya saboda akwai kungiyoyin agaji a can. Mun yi tunanin mayakan Janjaweed ba za su kai masa hari ba, amma san aikata hakan. Mutumin ya bayyana cewa yara da tsofaffi ne suka fara mutuwa.
To a gaida Maryam Dauda fassara wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya damu da karshen labaran duniya.
Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wani dan kunin bakin wake ya tada bomb a kofar shiga wani banki a arewacin birnin Kunduz, harin da ya kai ga mutuwar mutum biyar ya kuma jikkata wasu da dama. Kakakin yan sanda Jummad Haksar ya tabbatar wa VOA ta wayar tarho cewa harin wanda aka kai da safiyar Talata ya shafi mutane da ke wajen bankin, yayin da mutane ke ta hada-hadar karɓar albashi. Ya kara da cewa harin ya rutsa ne da fararen hula da wasu mambobin Taliban. Wasu majiyoyi da dama a yankin na Kunduz sun ce mutanen da harin ya jikkata suna da yawa. Nadin da aka yi wa wani janar ɗin sojin Indonesia don shugabantar wani kamfanin samar da abinci a ƙasar na fuskantar suka kan yadda gwamnatin shugaba Prabowo Subianto take ƙara cusa sojojin ƙasar cikin ayyukan gwamnati, matakin da masu fafutuka suka ce ya saba wa dokar aikin soja. A ƙarshen makon da ya gabata aka naɗa manjodanar Novi Helmi Farasiyata a matsayin shugaban Bulog, wani babban kamfani da ke ɗawainiyar siyo shinkafa da sauran kayayyakin abinci, wanda shine karo na farko da aka taɓa naɗa soja a mukamin makamancin wannan tun bayan gwamnatin mulkin kama karya ta General Suharto. Karkashin dokar sojin ƙasar ta Indonesia, ana bari sojoji su riƙe mukami ne kaɗai a ma'aikatan da suka shafi tsaro, tattara bayanan sirri da bada agajin gaggawa. Kazalika dokar ta hana su shiga al'amuran da suka shafi siyasa ko kasuwanci.
Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A wani rahoto da hukumar da ke bibiyar ɗabi'ar cin hanci da rashawa ta duniya ta fitar mai suna Transparency International, na nuna da cewa Najeriya ta haura matsayi biyar a cikin sabuwar shekarar 2024 inda da kashi wanda ta tashi daga matsayi na 145 zuwa 140 a cikin kasashe 180 na duniya bayan da ta samu maki daya a cikin sabuwar kididdigar hakan yasa na tuntubi shugaban hukumar reshen Najeriya Awal Musa Rafsanjani don jin karin bayani
wannan rahoto kamar yadda aka sani shekara muna da shi don mu ga dakikin ko kuma sakamakon da kasashe suke zuwa wajen bangaren yaki da cin hanci da rashawa da irin kokari ko kuma shin kokarin da kasashe suke yi don tabbatar da cewa sun dakile cin hanci da rashawa a kasashen su to wannan shekara sakamakon ya fito kuma Najeriya ta samu maki 26 a cikin 100 kamar yadda shekarar ta saba Ghana ta samu maki 25 a cikin 100 kuma a cikin jerin kasashe Najeriya wannan lokacin ta zo 140 a sakamakon wannan rahoto da ya fito
to wannan an samu hukumacin hanci ya kawo kenan a Najeriya za a ce kenan
a to gaskiya wannan ba wani maki ne da za mu iya cewa an samu wani nasara ba ganin cewa akwai kasashen da sun samu maki wajen kamar guda 10 ko kuma tun haka ma kenan mu ba ma cikin kasashen da suka samu cikakken nasara wajen yaki da cin hanci da rashawa ganin cewa kawai maki ɗaya ne muka samu akan abin da ya faru shekarar da ta gabata duk da dai muna murna kan cewa ba mu koma baya ba kuma ba mu tsaya akan bakin da ya faru shekarar da ta wuce ba to amma iga akwai sauran aiki a gaba
a ji awal wani irin aiki ne ya rage a gaban 'yan Najeriya don kawo ƙarshen ko kuma a ce an samu sauƙin wannan cin hanci da rashawa da ke lalata ma ƙasar gabaki ɗaya
to akwai manya-manyan abu ɗaya da muke so Najeriya gwamnati musamman gwamnatin Najeriya ta yi don daƙile cin hanci da rashawa da yake faruwa na ɗaya daga cikin wannan al'amari shine yanda ake amfani da iko ikon gilar boge a damfari jama'a ƙasa da sunan za a yi kwangila kuma kwangilan nan ba a yi ta ba ko kuma a yi ta ba kan yadda take ka'ida ba kamar misali kuma wajen ɓangaren wutar lantarki an kashe makudan biliyoyin dala amma har yanzu 'yan Najeriya ba su gani a ƙasa ba babban matsalar da muke fuskanta wajen ɓangaren shari'a da alƙalai shine inda alƙalai ake ganin cewa kawai cin hanci da rashawa suke karɓa don wajen ba da sakamako na irin shari'o'in da suke yi kamar misali akwai wasu alƙalai suna ba da ma wani wato hukunci kan cewa kada a ma tuhumi duk waɗanda suka saci kuɗaɗen jiha ko kuma ƙasa duk irin satar da suka yi da rashin kirkin da suka yi an ce kada ma a tuhume su kada a tambaye su to irin waɗannan alƙalan suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sa cin hanci da rashawa yake wanzuwa a ƙasa abu na biyu shine inda cin hanci da rashawa ya tsamari wajen tsaro ta kai ta kawo yanzu rayukan jama'a kamar kiyashi suke saboda ana karɓan kuɗaɗen da ya dace a ce an so makamai ko kuma an ba wa jami'an tsaro don a taimaka musu da kayan aiki da kuɗaɗen da ya dace a ce ana biyan su nan ma cin hanci da rashawa ya yi kanta a wajen dole ne sai an yi wani abu jami'an custom da suke bari ana shigo da manya-manyan makamai ana kashe jama'a dole ne a tashi tsaye a canja sa'annan yadda gwamnati take hana 'yan jarida da 'yan kare haƙƙin bil'adama da masu yaƙi da cin hanci da rashawa ake kama su ake ɗaure su ake hana sakat kuma in an yi zanga-zanga amma kashe mutane kamar yadda ya faru a zanga-zangar da ta wakana ta neman a gyara yadda aka tafi da ƙasa wajen ɓangaren yunwa da talauci da rashin aikin yi yara ƙanana an gani yadda aka kama su aka ci zarafinsu ba su ma cancanta ma a ce an kama su ba amma aka kama su aka ɗaure su saboda ba su da galibu sa'annan kuma wasu ma aka kashe su ma saboda haka duk irin waɗannan ina ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ba za mu iya yin cikakken ci gaba ba sa'annan yadda ake amfani da kuɗi ake siyan mulki ake siyan mukamai a Najeriya duk ina ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da isa muke da mashkila a Najeriya to dole ne kuwa sai an tashi tsaye an daƙile waɗannan hanyoyi an yi maganin waɗannan al'amari kafin a ce za a samu nasara wajen yaƙi da cin hanci da rashawa.
To a gaida Awal Musa Rafsanjani. To idan ana son jin ci gaban wannan tattaunawa sai a biyo mu a shirinmu na dare. Insha Allah. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da 31. A jamhuriyar Nijar za a isa mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron dukkan shirye-shiryen mu. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A jamhuriyar Nijar, manoman karkarar Timiya da ke tsakiyar Hamadar Sahara sun bude kasuwar baje kolin kayan abinci a birnin Yamai. Waɗanda suka hada da alkama, dawan masara, albasa, dankalin turawa, tafarnuwa da lemon zaki da dai sauransu. Wannan shine karo na 14 da manoman yankin ke isar da amfanin noman rani a babban birnin jamhuriyar ta Nijar da nufin samun kudaden shiga, yayin da ɗaya bangaren abin ke zama wata hanyar samar da wadataccen abinci da sauƙin farashi ga jama'a wani lokaci da ake kuka da tsadar rayuwa. Kakashin farko da hirar wakilin murya Amurka Sulemu Mini Barma da Malam Ibrahim Adam ya daga cikin shugabannin kwamitin manoman karkarar Timiya.
To abin da aka kawo bane dai abin da aka kawo na ga yana da yawa a shekarun baya, wai alkama ne kamar su alkama. So tumatun ba sai wannan da ba su da yawa kamar bane, amma wanda muke kawo kullum ma kamar su lemon wannan da computer wannan koi su ga sunan da sauransu wannan kayan da yi manna su albasa wannan duka da tafarnuwa wannan duka suna nan. Yanzu sai ka ga kamar ga kaga dawan masara da aka kawo shi ta alsharar wannan
su alkama su dawan masara su ma a can jihar Agadez din ake noma su.
A kore kuwa wannan abin da ka gani duka wani cikin garaken mu ne, ba wani waje muke sayan su, cikin garakin mu ne wanda kaman kai noma ka aje ma yadin ka ka sayar da sauran don saboda yanzu abin da yake badarwa ya sa sani ake saye ko gas motar wannan na wanda yake
jaruwa shi na jaruwa
eh shine dole sai ka sama kudi ka sai sas ko ka sai gas
a samu shi mai wanda da shi zai
eh mana shine kan kaga ta fudda wanda abincin ka wannan na wanda ya ishe ka gidanka sai ka sai da saura.
President Adam, wata gi mutane za su yi mamaki cewa ya aka yi a ce jihar Agadez wanda kamar hamada ce kuma ana samu damar a yi noma har abin da ci maka irin wannan kala-kala wani alkama, masara, dankalin turawa, su albasa da dai sauransu.
A kasan na mutum mutane aiki suke cikin garake. Garake irin wannan ba kaman garake irin wannan da kaman bakin tabki ko wanda ake bayarwa da so ko da wannan da guga wannan dole sai ka rija za ka wani wuri rija kai metar 20 a kasa, metar 30, metar 15 ka gera shi kuma sai ka gina kusan rija sai ka gina wurin motar wanda muke cewa a haro muke ce mishi kamar rija in ka je ka suka ga rija ga shi na ruwa ga wannan na motar kuma sai ka shiga ka tada shi sai ya ije ruwa itura wa ko ina wani wuri zaka tada motar yana guda yana ciki guda yana can waje kaman wuri da yana nisa sai rezo ya tura can kaman 1 kilometer ana san amfani.
Wato dai aiki ne wurcin jan ake tsawon wata da watanni
kullum ba fashi kullum ne garka ka san irin wannan da shi zuwa wanda ake nama ramman da lemon wannan abun garka kaman gida ne da kirke shi ba a sa busa shi ciki an kasa shi busa shi ita ce dole sai ka sare shi da kyau kana bashi ruwa kullum
but wani bi wani kote ka shifka almasa da abun nan da alkama da hawa wani bi akwai itace wa an so da ma san sa itace tunda kaman safin garake na ciko sai da gari mutum ya da kanshi wannan ba ana ma abun nan abinci da yawa kadan kadan ne amma can in ka fita daji hakan da akwai fili can sai ka tada rabbi ga rabbi abinci alkama ko dawa ko abi albasa
wato fadama ce mai fadin gaske
cikin kori ne cikin dawa su muke wala ba fili bane in ban damuna da fili wanda zaka kaman shi da ma tarbiyar ko goma fili kai da in Allah ya dada ne jar fata ne ma wani abun wanda muka iya to ruwa ma wani wuri in kaman sinje rari ba ta zo ba da wuri kaga ruwa sun yi kasa akwai duci kasa sai mata da duci ko an so abukan su suke ba su ruwa kaman rike itacen su
to rijiyoyin irin na zamani ne ko kuwa rijiyoyi da irin na da irin na gargajiya da su kuke aiki
akwai na gargajiya amma yawancin su yanzu ana sa siminti duk wanda yana da hadi ya iya yayi siminti ko rubi da rubi to an so sun samu lokacin na koyi proje ana gyara guda guda na taimaka amma proje ba kona shukran bayan nan proje sun hana da siminti wai rijiya kaman wai tallafin mutum guda ne shi kuwa ba mutum guda ne rijiyar nan da ka gyan shi yana rike da karami wanda ya rike mutum 20 shine karan 50 dari ma da kace
to rijiyoyin suna da ruwa sosai
lokacin da mana nan haka yanzu akwai ruwa amma lokacin rani ko kaman wani shekara ruwa na sama ba su zuba da yawa sai kaga bai shekara na uku na sai sun sha wuya kaman bara ne ka san idan wannan bara bai ruki da ba lokacin lemun wannan duka kai furwin nan ba su dauka da lokacin da don saboda ruwa sun yi kada sun yi kasa sai dai Allah ya sa ruwa sun zo daga baya amma yanzu alhamdulillah yanzu bana muke tama sakara haihuwa
ina maganar kamar irin su iri ma wanda na shukawa ko iri na dashe da sauran magunguna da mataki ta yadda abin zai tafi a zamanance saboda ana cewa noma na gargajiya a yanzu gaskiya abu ne wanda bai bada sosai saboda dalilai masu nasaba da canjin yanayi da ake ciki
amma da muke da shi dama irin wanda muke na da ne amma samu alkama mu shubka musa taki na gargajiya na busashe shine muke sa wannan ba mu sashi da yawa don saboda an kana sa ta kasan ka sai yayi tauri kuma san ta yi kasa kuma ta zama ta illa cikin ruwa kaman daidai muke da akwai abubuwan na zamani wanda ake lallai na zamani ne don saboda naman da ake wannan sai dai ayi karfin su mutane ko in kana da wani mai haidi ka dauki bashi kafin ka bashi amma muna gani wajen tele wani wuri iko ko wani proje yana ba da motar ya mata suna noma ko wasu suna noma amma can bai muiko bai taba kai motar ko guda ba mai galka
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin Malam Ibrahim Adam da wakilin mu Ayamai Sulemu Mana Barma sai kuma Kiyona Nanduduwa Mai da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe da sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinki ne a Sama'u Lawal Katsina kika ce zaben kananan hukumomin da za a yi ranar 15 ga watan 2 a jihar Katsina Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya muna kuma fata Allah ya sa zaben ya kawo ƙarshen matsin rayuwa da matsalar rashin tsaro da mafi yawan kananan hukumomi suke fuskanta amin summa amin sai ra'ayin Hassan Dogon Fati ba tsari jihar Katsina kai ko cewa kai muna yaba wa gwamnatin jihar Katsina akan bude kasuwar Sheme da yake zai yi domin farfado da kasuwanci a jihar muna fatan gwamnatin zai bude turakun shanu na garin Batsari wanda ya kwashe shekaru a rufe sakamakon matsalar tsaro domin mutane su samu abin yi. Allah ya sa mu dace, amin. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne sannin sama da tai da magaram. Kace ganin har yanzu kwalliya bata biya kudin sabulu ba akan alkawalin da gwamnatoci da suka gabata suka yi mana na magance matsalar ruwa a jihar mu ta Magaram. Muna fata alkawalin da wannan gwamnatin ta yi mana, Allah ya sa ya zama zakaran gwajin dafi, wato ya zama shine alkawali na ƙarshe da zai raba mu da wannan matsala da ta zame mana ƙarfin kafa, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Sama'ila Agnes Malam Faturi. Kace yau kira zan yi ga manyan ƴan kasuwa kan cewa ganin gabatowar lokacin azumi ya kamata su rage farashin kayan abinci da na masarufi. Ina mai fatan Allah ya taimaka wa duk mai taimako a duk inda yake, amin. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla, kafin mu kai shirin mu na gaba, ga wannan sakon.
Masu sauraro, albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To, ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar karawa 1, wato +1, sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa da Amurka.
To madalla, sai a ci gaba da bibiyan mu domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ka doga shirin mu na ƙarshe, labarai, amma fa wannan karan a takaici.
To, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bada shawarar soke matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas idan ba a sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su ba nan da ranar Asabar, wani jami'in Hamas ya yi gargaɗin cewa hanya ɗaya da za a sako mutanen ita ce a mutunta matsayin da aka cimma. Kalaman na Trump na zuwa ne bayan da Hamas ta zargi Isra'ila da keta matsayar ta kuma yi barazanar jikinta sakin mutanen da take rike da su. Wani mummunan yanayi na sanyi ya dushe wasu jihohin Amurka da ke yankin Mid-Atlantic, lamarin da ake fargaba zai kai ga zubar dusan kankara mai yawan gaske da kuma yiwuwar fuskantar katsewar wutar lantarki. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta yi gargaɗin cewa tafiye-tafiye za su yi matuƙar wuya a yau Talata da kuma gobe Laraba a yankunan jihohin Virginia da West Virginia, lamarin da ya sa gwamnan Virginia ya ayyana dokar taɓaci. Masu rajin kare mutanen da ba su da mahalli a wasu daga cikin yankunan da za a fuskanci wannan yanayi sun ce sun shirya raba kayayyakin tallafi da suka hada da rigunan sanyi, barguna da kuma safar hannu. Rasha da Ukraine sun kai wa juna hari a tashoshin samar da makamashi a daren Litinin wayewar garin Talata. Har-haren na zuwa ne kwanaki gabanin wani zama da jami'an Amurka da Ukraine za su yi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin, wanda a kwashe kusan shekaru uku ana yi bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a shekarar 2022, harin da Rasha ta kai ya lalata kayayyakin samar da gas a yankin Poltava da ke Ukraine, inda ta yi amfani da makamai masu linzami kirar ballistic a cewar dakarun kasar. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bam a ƙofar shiga wani banki a arewacin birnin Kunduz, harin da ya kai ga mutuwar mutum biyar ya kuma jikkata wasu da dama. Kakakin yan sanda Jummad Haksar ya tabbatar wa VOA ta wayar tarho cewa harin wanda aka kai da safiyar Talata ya shafi mutane da ke wajen bankin, yayin da mutane ke hada-hadar karɓar albashi.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da za mu sake da muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu, sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com, har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai malama Fiona wadda ta hada tare da bada umarni, har ma da injiniyan mu tayo malama Helen daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashin Kumel nake cewa mu kasance lafiya, amma kan mu kashe rediyon mu domin shirin yau da gobe na nan tafi.
Assalamu alaikum.